sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 5 ga watan Afrilu. A babin rahotanni za a ji cewa sojojin ruwa na Najeriya sun ceto wani babban jirgin ruwan kasar Denmark da aka yi fashinsa a mashigar ruwan Gini. To, ko menene maganin sake aukuwar wannan?
Ba abin da zai iya magance wannan sai haɗin kai tsakanin kasashen nan guda tara wanda suke shi wannan yanki na Gulf of Guinea da ma sauran kasashe kusan guda 13.
Har kowace ranar Laraba da hantsi, yau ma muna tafa da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Za a kuma ji darussan azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a jiya Talata a wata kotun jihar New York, inda ake tuhumar shi da aikata laifuka 34 da suka danganci ba da bayanan ƙarya kan harkokin kasuwanci domin ɓoye wani laifi da ba a bayyana ba. Masu shigar da ƙara sun ce laifin da yake ɓoyewa na da alaƙa da kuɗin toshewar baki da ake zargin ya biya wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta taimaka masa ya lashe zaben 2016. Wannan shari'a wacce ita ce ta farko da ake yi wa shugaban Amurka na yanzu ko tsoho, lauyan gundumar Manhattan Alvin Bragg ya yi zargi a cikin wasu jerin hujjoji tare da tuhumar cewa Trump ya yi ta ƙarya a kan bayanan kasuwancinsa akai-akai don ya sake laifukan da ya yi tafka da kuma wasu bayanai da za su rage masa kima a idon masu kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na 2016. A wani ɓangare na shirin, a cewar sanarwar da ta biyo baya, ana zargin Trump da kitsa biyan kuɗin toshewar baki ga jihar mafi ɗin batsa Stormy Daniels kuɗi dala 130,000 kafin zaɓe don rufe mata baki game da ikirarin da ta yi na kwanciya na dare ɗaya da Trump shekaru 10 da suka wuce. Trump dai ya daɗe yana musanta alaƙa ta jima'i, amma banda biyan kuɗi. An kwantar da yara mata 'yan makaranta na Iran 20 a asibiti jiya Talata bayan da aka samu jerin hare-hare na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya bayar da rahoton cewa an yi wa 'yan matan jinya bayan sun yi fama da ƙarancin numfashi a Tabriz, babban birnin gabashin Azerbaijan na arewa maso yammacin ƙasar. Shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin Asghar Jafari ya shaida kamfanin dillancin labaran IRNA cewa nan da nan aka aike da ƙwararrun jami'ai bayan da agajin gaggawa zuwa wurin da lamarin ya faru, bayan wani rahoto da ke nuna cewa ɗalibai da dama daga ɗaya daga cikin manyan makarantun sakandiren 'yan mata da ke Tabriz na cikin wani hali mara kyau. Ya ƙara da cewa gwajin da aka yi musu da kuma yanayi da gaba ɗaya na duka ɗaliban yana da kyau. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Taliban a Afghanistan sun sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya cewa sun haramta wa mata aiki a ƙungiyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Talata game da sabon gyara da ƙungiyar ta na baya-bayan nan na taƙaita 'yanci da walwalar mata a ƙasar. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa ga sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, duk irin wannan haramci ba za a amince da shi ba, kuma ba za a yi la'akari da shi ba. Wannan shi ne na baya-bayan nan a cikin wani yanayi mai tayar da hankali da yake kawo na kasu ga ƙungiyoyin agaji na kaiwa waɗanda suke tsananin bukata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta hangi faruwa hakan, lamarin da ya sa ta bayyana damuwa cikin 'yan watannin da suka gabata.
Ba gaida Hafiz Baballe, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu je ga rahotonmu. Sojojin ruwan Najeriya sun yi nasarar kwato wani jirgin kasar Denmark mai suna Monjasha Rufuma wanda aka yi fashin sa daura da gabar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a ta mashigar ruwan Gini bayan da aka buƙaci taimakon su daga Abuja ga Hassan mai da kaina da cikakken rahoton.
So the incident that involved Monjasha Rufuma, it happened off the coast of Congo, though in the Gulf of Guinea.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Komodo Olukayode Ayovogan, ya mun karin bayani dangane da yadda sojojin ruwan Najeriya suka kubutar da wani katafaren jirgin ruwa da yan fashin teku suka yi fashin sa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Yace wannan jirgin ruwa mai suna Monjasha Rufuma ba a ruwan Najeriya ne aka yi fashin sa ba. Abin da ya faru shine a yamma maso kudancin Fontenoy dake Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda ƴan ta'addan suka balle jirgin da ƙarfi da yaji da kuma manyan makamai, suka kuma yi garkuwa da ma'aikatan jirgin guda 16. Take kuma cibiyar tsaron teku ta Afirka ta yamma dake birnin Abidjan wato Kresmao ta ankarar da sojojin ruwan Najeriya, inda su kuma mayakan ruwan Najeriya suka yi amfani da manyan jiragen yakin su na zamani da kuma sauran kayan aiki na zamani da suka bazama neman wannan jirgi. Jirgin ruwan na kasar Denmark da ya iso gabar tekun Gini daga birnin Amsterdam ya ratsa kasashen Ghana, Togo, Nigeria, Kamaru, Congo da Gabon a hada-hadar da yake yi na gurɓataccen mai kafin yan ta'adda su yi awon gaba da shi. Daga bisani jirgin yakin ruwan sojojin Najeriya mai suna NMS Gongola tare da tallafin jirgin ruwan mayakan kasar Faransa da ke wani aikin haɗin gwiwa a wannan yanki ya samu nasarar kubutar da shi wannan jirgi na Monjasha da aka yi fashin sa. Ko da yake ƴan fashin tekun sun yi awon gaba da mayakatan jirgin guda 6, yanzu haka dai sojojin ruwan Najeriya na can sun kaddamar da aikin ceto mutanen da aka yi awon gaba da su daga cikin wannan jirgi na Monjasha. To ko me masana tsaro ke cewa kan haka? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Eh, ba shakka abun damuwa ne tunda ya nuna cewa wayannan mahara suna nan har yanzu akan bakin ruwa, kuma aka ba su dama suna iya komawa gidan jiya. To ya kamata a inganta yanayi wanda ake tattara bayanai a kuma dau matakai na tabbatar da cewa wayannan mahara wayanda su ne suke kai irin wayannan hare-hare akan ruwan nan an hana su dama da walwala da suke har su kai irin wayannan hare-hare. To kuma ba abin da zai iya magance wannan sai haɗin kai tsakanin kasashen nan guda 9 wanda suke shi wannan yanki na Gulf of Guinea da ma sauran kasashe kusan guda 13.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Da gaida Hassan, yanzu kuma ga Hafiz da kashi na biyu na labaran duniya.
Kotun kolin Pakistan ta bada umarni a jiya Talata cewa dole ne a gudanar da kware-kwaren zabe a larduna biyu ranar 14 ga watan Mayu, inda ta bayyana cewa jinkirin zaben da hukumar zabe mai samun goyon bayan gwamnati ta yi ya saba wa doka. Hukuncin dai ya baiwa tsohon Prime Minister Imran Khan nasara ta siyasa, wanda ke ganin an gudanar da zaɓukan ƙasar tun da wuri bayan hamɓarar da shi daga kan karagar mulki ta hanyar kaɗa ƙuri'ar nuna rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta yi a shekara ɗaya da ta wuce. Jam'iyyar Khan PTI ita ce ke riƙe da majalisar dokoki da gwamnati a tsakiyar Punjab da arewa maso yammacin lardunan Khyber Pakhtunkhwa har zuwa watan Janairu, lokacin da ya rushe su don tilasta yin zaben wuri a duk faɗin ƙasar. Daga ƙarshe, shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban Faransa Emmanuel Macron za su sauka a Sin yau Laraba don neman sake kyautata dangantaka da wata muhimmiyar abokiyar tattalin arziki, yayin da suke shirin tattaunawa kan batutuwa masu sarƙaƙiya kamar Ukraine da barazanar cinikayya ke fuskanta. Macron ya kai ziyara a ƙasar Sin na ƙarshe a shekarar 2019, wannan dai ita ce ziyarar farko da von der Leyen ta kai tun bayan zama shugabar hukumar tarayyar Turai a wannan shekara. Tun daga wannan lokaci, sauraron matakan shawo kan annoba da sun ta saka sun tilasta duk wani taron diflomasiyya, kamar dangantaka da Turai ta yi tsami na farko saboda dakatar da yarjejeniyar ne saka hannun jari a 2021 sannan Beijing ta ki yin Allah wadai da Russia kan mamayar da ta yi wa Ukraine ga Macron da ke fuskantar zanga-zangar masu bore da sauyin tsarin fansho a Faransa wannan ziyara za ta zamto mai alfanu yayin da yayi tafiyar da tawagar yan kasuwa da yawan su ya kai 50 ciki har da na kamfanin Airbus da ke shirin tattaunawa kan order wani babban jirgi da kamfanin Alstom da na EDF mai kera makamin nukiliya karshen labaran duniyar kenan.
Sai da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba bari mu dan tafi Sudan. Lokaci ne da zan dan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hankin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon kyamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Batun siyasar mata batu ne da aka dade ana kaiwa rana a Najeriya musamman ma a arewacin kasar. Duk da cewa tarihi ya nuna cewa mata suna taka muhimmiyar rawa wajen nasarar zabe a kasar. Sai dai kuma mata suna yawan fuskantar turjiya wajen neman tsayawa takara. Lamarin da suke ganin cewa ba za a daina fuskantar kalubale a fannin cigaban al'umma ba har sai an tafi da mata a cikin harkar siyasa. A yau shirin zai mai da hankali akan mata a zaben da ya gabata a Najeriya inda jam'iyyu 18 suka ke da mata takara a matakai daban-daban. Kuma a karin farko aka samu mace matashiya da ta yi nasara a zaben majalisar jiha. Shirin ya kurbi bakuncin Malama Aisha Dandani da Hajiya Fatima Muhammad. Ai sauraro lafiya. To bari na fara da ke Malama Aisha. Menene ra'ayinki a game da irin rawar da mata suka taka a Najeriya na 2023?
Mata gaskiya sun taka rawa mai muhimmanci sosai a zaben da aka yi shekarar nan. Saboda idan kika duba shekarun baya sosai da suka wuce, mata ana samun ɗaiɗaiku da suke fitowa saboda an saka mana wannan tunanin cewa mace mulki na maza ne ba na mata ba. Amma wannan shekarar in kika duba kika gani kusan
a shekarar nan mata sun daɗa gano intansu saboda kusan yadda kowa ya ji jiki za ki ga babu macen da za ta zauna ko wace mace na ko kuwan ta fitar da kwato incin da sannan kuma matan da suke fitowa takara gaskiya suna role model ake cewa suna zama role model sosai sosai wannan a gurin yan baya sosai yanzu suna kara musu karfin gwiwa cewa su ma su fito a dama da su
wato abun koyi ga na baya
saboda kin ga a gani na wasu matsalolin da ake fuskanta gaskiya mace ce gaskiya za ta iya tsayawa yawanci mata ne za su iya tsayawa su fuskanci wannan matsalar saboda su suka san ciwon da suke ji a ransu su za su iya tsaya su fuskanci matsalar na al'umma su suka san matsalolin da suke fuskanta a gida yawanci su suka san matsalar mata matsalar matasa matsalar yara duk su suka san me yake ci musu ciwo a kwariya don gani a gani na bali
Hajiya Fatima
wannan karo zan ce samu ci gaba ba sosai a cikin mu mata amma alhamdulillah to gaskiya zai shafi al'umma saboda kin ga mata iyaye ne an san da cewa dai mata ya kamata al'amuran su koma ya fuskanci gida fiye da shugabanci amma me zamanin ne ta canza ya zama na cewa za ki ga mata kowa na so ya tashi shi ma ya zama shugaba amma dai mai karfin hali jaruma ce kadai za ta tsaya ta nemi takara a zamanin yanzu
fitowar da mata suka yi duk da cewa ba su yi nasara yadda aka yi a tsammani ba wani irin sauyi zai haifar ga bangaren shugaban al'umma
rashin samun mata a makamai na siyasa ni a gani na zai kawo matsaloli daban-daban saboda yanzu muna ƙara karatu muna ƙara wayewa muna ƙara fuskantar abin da ya dace da mu uwa ce wani matsalan uwa ce kurin za ta iya fahimtar maganin wannan matsalan eh mun san mu mata gaskiya akwai rauni za a ce raunin zuciyarta ba zai bar ta yanke shawara mai kyau ba amma misali zaki ga kusan cin zarafin da ake samu wa yara ƙanana mata mace ce za ta iya yanke kwanci mai gafi akan wannan wanda gobe wani ba zai ƙara maimaita shi ba sannan ki duba ki ga almajirai ƙananan yara za ki ga wani yaron bai guci a goya shi
Hajiya Fatima
kin san uwa uwa ce mace mace ce duk mace uwa ce ta kowa in dai mace ta samu shugabanci za ki ga ta fuskanci matasa tana ganin damuwar su ta taimaka musu waɗanda suke buƙatar karatu da sauransu a taimaka wanda suke buƙatar su yi sannan a hannu zaki ga an taimaka musu to amma yanzu da abin ya koma bayan
haka Aisha a karan farko malama Aisha kasancewa yake matasa a karan farko an samu mace matashiya da ta yi nasara a zaben majalisar jihar wani irin kalubale kike gani yake gabanta wajen tabbatar da cewa nan gaba idan aka ce ga wata mace ta fito kuma mai kananan shekaru takara ba an mara mata baya
mutane da dama suna ganin cewa mace ba za ta iya yin duk wannan abubuwan ba alhalin idan aka ba mata dama shine za a fahimci cewa akwai abin da dole sai an ba wa mata daman su soma ni a gani na gaskiya nasarar wannan matashiyar da ta samu nasara ne ma ga mata gaba daya nasara ne ga al'umma gaba daya mutum da ta fito takara ma na fanya gaskiya ita ma wannan nasara ne gaskiya ga mata gaba ɗaya kuma abu ne da ya kai mai farin ciki akai kuma nan gaba ma idan lokacin zabe kuma zagowa zai ƙara ƙarfafawa mata daban-daban gwiwa su fito kawai dai abu ɗaya ne ya kamata mu mata mu sa tunanin mu akai ba wai mu fito don mu ce muna son mu zama ɗaya da maza ba a sai don mu yi wa kanmu maganin matsalolin mu wanda maza suka kasa yi mana maganin su mu muka san inda yake mana ciwo mu muka san yadda yaran mu suke lalacewa kannan mu ɗan uwan mu da Lawrence mu muka san ramin mukan da yake gidan mu mu muka san inda zamu toshe
Hajiya Fatima
mata iyayen jama'a ne iyayen mu ne gaba daya za su jagoranci matasa za su taimaka ma mata ƴan uwansu da suke ba su da maza mazan su sun riga sun rasu kuma za su musu hanyoyi da su ma za su samu ci gaba na rayuwa to amma in dai ba a samu su sun ci ba ko sun samu wannan opportunity da aka ce za a samu su ma su yi jagoranci ba akwai matsala saboda za a samu damuwa sosai a al'umma saboda matasa ba za su samu ci gaba ba ba wai a mazan ba a samu ba ana samu amma iyayen mu mata za su fi taimaka ma matasa da mata ƴan uwansu
wani irin tasiri da nasarar ta zai haifa
yana da kyau za ta ba da kulawa a bannin ayyukanta saboda ayyukanta su zama masu kyau in the sense duk abinda za ta yi shi da tunani kuma ta dalilin haka in dai har za ta taimaka ma al'umma to kin ga ai ba wanda zai ji an ce ga mace za ta fito takara a ce ba za a zabe ta ba sai a je da gudu saboda an san mata suna da zafin naman taimaka ma ƴan uwan su sun taimaka ma ƴaƴa sun taimaka ma iyayen mu tsofaffi ga matasa masu zuwa karatu masu neman aikin hannu masu buƙatar wajen kwanciya ma kadai masu buƙatar sutura masu buƙatar abinci abubuwa da yawa da zai sa nan gaba idan mata suka fito za su zama cewa ana gudu a zaɓi mata a maimakon maza saboda zamanin yanzu maza sai ki gani an zaɓe su amma ga karin kai alƙawari amma baka cika alƙawari ba alƙawarin ka ya zama na kura to wa zai so ya zaɓe ka amma aka samu mace da take jaruma ce ba wani cuta ba cutarwa duk abin da ta ta yi alkawari ko ba ta yi ba ta ga cewa ta taimaka ma matasa ta taimaka ma mata ta taimaka ma marasa lafiya ta taimaka ma al'umma wallahi gobe in wata ta fito ta ce za a zabe ta to gudu za a je a zabe ta alhamdulillah abun murna ne ga mata abun gadara ne ga mata idan za ta yi aikin uwa ga al'umma gaba daya ba cuta ba cutarwa to alkawari ne mata da yawa za su fito nan gaba kuma za su ci zabe saboda mata sun fi maza riko sun fi maza taimako mata in za su rike zuciyarsu daya su taimaka ma mutane da yawa za su goyi bayan shi alhamdulillah mun gina cikin wayanda muke farin ciki cewa akwai yar uwanmu da ta ci zabe kuma ko ta dalilin su idan da yawa za su fito da yawa mu za mu fito mu je mu zabe su in dai har kai abu mai kyau
Misararo duka-duka abinda lokaci ya bada dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma raya mu za mu dawo da ci gaban shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa ku lafiya
a gaishe ki yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridun kasar Kamaru
dan fara sai wurin namu na wannan mako ne da jaridar Afrika Media Allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beki Asomo wajen namijin kokarin da yayi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa zakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen da cewa da suka yi domin mulkushe halaharin yan ta'adda na Boko Haram wanda suka samu asali ne daga kasar tarayyar Najeriya jaridar da misaje kuma ta wallafa cewar an asalin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wanda suke suna goyon bayan dan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Diya sun ce su kan a ta bangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa munan da shekaru biyu masu karatuwa sai kuma jaridar Lushu anda ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar kasar jamhuriyar Kamaru Buwara Musa Prince Tony Tony a yayin da ake bincikensa kan almudahana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Ekohosan ce anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Musa Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar kasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraluwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar Kamaru ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye an ga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridar Karara kuma cewa ta yi 'yan adawa a kasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gidan mulkin kasar jamhuriyar Kamaru Ligadiyan post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awanin kasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai halhalan su kan al'umman da basu je basu gani ba a bangaren na yan awaran zamu kammala sai jarin namu na wannan makon ne da jaridar The News and ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da ɗan aware suke dauke ba dadi a bangaren masu amfani da harshen English sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewa an kakkabe masu dauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gurbin da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai ƴaƴan su makarantun zamani a bangaren na ɗan awali Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To gaishe ka yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin watan Ramadan.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله دان أوانكوني محمد الخامس خليل ساشن دعوة تكونجير أيكوديس أكرا أغانا باب شكا مكرنتان رمضانا واتو وتمكرنتاتي دتكي كونشيدة دروسا ما سجير مانغسكي واند دوكا واند يشيغوان نم مكرنتا يكرنشي وإن نندروسا دكيو يفهم كما عانانسو باب شكا زي فتا دا أينهن وتا أينهن شهاد da mai kyau wanda zai yi rayuwar sa kyakkyawar rayuwa tsakanin shi da Allah yake kyau tsakanin shi da karan kansa yake kyau tsakanin shi ma da bayin Allah zamantakewar sa yake kyau saboda idan ka lura kalimar azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak as-sawm al-imsak wai kamewa kamewa ga barin cin abinci ga barin shan abin sha ga barin shahawan jima'i wannan a zahirin kamewa kenan to haka zalika ne kamewa ga barin jin abinda bai kamata ba gabarin fadar abinda bai kamata ba gabarin kallon abinda bai kamata ba gabarin zuwa da kafa inda bai kamata ba dokoki na Allah biyu ne umurni da hani yi kada kai to idan mutun ya kiyaye waɗannan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayan Allah to daga nan ne za ka samu mutun ya zamo yana da tausayi zuciyarsa yayi raushi ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutun ya zamo yana tausaya ma dan uwansa ka kalli me azumi a yayin bude baki duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne ya samma dan uwansa wani ko da bantalin wato dabino ne kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi haka yake so ma dan uwansa to daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata tib alaikum as-siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaquna haqiqa za ku zabo masu kiyaye dokokin Allah Allah bamu wato azumi mai kyau ya samu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa.
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To Ibrahim ga labaran a takaice. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a jiya Talata a wata kotun jihar New York inda ake tuhumar shi da aikata laifuka 34 da suka danganci ba da bayanan ƙarya kan harkokin kasuwanci domin boye wani laifi da ba a bayyana ba. Masu shigar da ƙara sun ce laifin da yake boyewa na da alaka da kuɗin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta taimaka masa ya lashe zaben 2016. An kwantar da yara mata 'yan makaranta na irin 20 a asibiti jiya Talata bayan da aka samu jerin har-hara na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya bayar da rahoton cewa an yi wa 'yan matan jinya bayan sun yi fama da ƙarancin numfashi a Tabriz babban birnin lardin gabashin Azerbaijan na arewa maso yammacin ƙasar. Jami'an Taliban a Afghanistan sun sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya cewa sun haramta wa mata aiki a ƙungiyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Talata game da sabon gyara da ƙungiyar ta yi na baya-bayan nan na taƙaita 'yanci da walwalar mata a ƙasar. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa ga sakatare jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da irin wannan haramci ba za a amince da shi ba.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa, sai producer mu Salamon Abu da engineer mu Kal, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.